Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a, muna fata kuna nan kallokan mu da muke a Washington. Ali Mustafa Sokoto ne. Shugabannin kasashen Afirka ta Yamma sun ce za su yi amfani da karfin soja su cire shugaban Gambia Yahaya Jame daga kujerar shi ta mulki idan ya ki sauka a watan Janairu mai zuwa bayan kayan da ya sha zaben da aka yi a can. A jiya Juma'a ne shugaban kungiyar tattalin arziki ta Afirka ta Yamma ta uku ya wasa to Master de Souza yake ga manema labarai cewa kungiyar kasashen Afirka yanzu haka ma sun riga sun gama girki wata rundunar soja da za ta yi shi wannan aikin idan hakan ta zama wajibi. Shugaban ECOWAS ya ce sun gittawa shugaban na Gambia wa'adin daga yanzu zuwa ran 19 ga watan Janairu da ya sauka, idan ba haka ba kuwa za a tura wannan rundunar sojan ta ce ta yi abin da shi Souza ɗin ya kira cika aiki domin biyan bukatun mutanen Gambia. De Souza ya ce ECOWAS ta zaɓi ƙasar Senegal domin ta aiwatar da wannan ƙudurin na mamaye Gambia da soja, domin ita Senegal ɗin ta zagaye ɓangarorin ita Gambia ɗin har guda uku. Daman kuma Senegal tuni ba ya bar ta ce za a yi amfani da su domin kawar da shugaban na Gambia idan duk sauran matakan da ake ɗauka suka kasa biyan bukata. Yahaya Jame dai ya share shekaru 22 yana mulkin Gambia, kuma a can da ya na'am da cewa ya faɗi a zaɓen da aka yi, amma daga baya kamar mako ɗaya bayan zaɓen nan ya dawo ya canja ra'ayinsa, ya ce bai yarda da zaɓen ba domin a cewar shi wai wani makuɗin da ya gano ya sa yanzu yana ta babacewa mutumin da ya kada shi, wato Adamu Barrow ɗin bai kada shi ba. Wani faifan bidiyo na kungiyar ISIS da aka sako shi jiya Juma'a ya nuna mutumin nan da a yi amfani da wata babbar mota wajen kai farmaki ranar Litinin da ta wuce a Jamus. Yana magana yana kira akan a ƙara ƙarfi wajen kai irin waɗannan hare-hare a ƙasashen Turai. Yanzu hukumomin na Jamus suna ƙoƙari ne su gano idan shi wannan matashin mai suna Anis Amri ɗan shekaru 24 da haihuwa, wanda jiya Juma'a ne 'yan sandan Italiya suka bindige shi har lahira, ko yana da wato aiki da wasu rukuni na mutane ne, ko kuma idan shi kadai ne yake kai irin waɗannan hare-haren. Babban lauyan gwamnatin Jamus Peter Frank ya gaya manema labarai a birnin Berlin cewa samfurin yatsu da aka ɗauka sunan na cewa lallai shi wannan saurayi ne ya kai wancan farmakin na ranar Litinin, wanda a cikinsa mutane 12 suka rasa rayukansu, wasu 56 suka ji rauni. A halin yanzu kuma hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta soma jan kunnen ma'aikatan tsaro a ko'ina cikin Amurka cewa kungiyar ta ISIS ta himmatu wajen wato yin kira da a kai giggan hare-hare a kan majami'un cocina da sauran wuraren da mutane ke taruwa domin morewa hidimomin ibada da kuma shagulgulan ƙarshen shekara, wanda mutane dama sun riga sun fara haramar yi a kusan ko'ina a duniya. Wannan jin kunnen ya zo ne jiya Juma'a bayan da ita kungiyar ta ISIS ta lissafa wasu cocinan Kirista a shafukanta na duniyar gizo, wanda ta ce mai yiwuwa ne ta auka musu da hare-hare. Dangane da hakan ne kakakin ita FBI ɗin Andrews Ames ya gargaɗi mutanen Amurka da cewa kowa ya zauna cikin kula da kuma lura da abubuwan da ke faruwa a zagaye da shi, in kuma an ga abin da ba a yarda da shi ba to sai ya sauri a sanar da hukuma. To muna baku labaran nan ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Bacin ran da wasu kasashe da kungiyoyi da mutane suke da shi game da abin da suke gani kamar tafiyar hawainiya ne gwamnatin Barack Obama ta Amurka take yi game da batun gidajen nan da Isra'ila ke ginawa a cikin yankin Filistinawa ya ƙaru matuƙa jiya, bayan da Amurka ta yi abin da ba ta saba yi ba, wato ta keɓance gefe ɗaya ta ƙyale ta bari aka jefa ƙuri'a wadda ta soki lamirin ita Isra'ila, abin da ya sa ita kuma ƙuri'a ta samu ta shige. Ba mu da ƙarfin zuciya jefa ƙuri'a su soke irin wannan ƙudurin, in ji Ben Rhodes, mataimakin babban mashawarcin shugaban Amurka a kan harkokin tsaro. Rhodes ya ce duk shekarun nan da Amurka ta yi tana goyon bayan Isra'ila a irin wannan zaman, gwamnatin ta Isra'ila tana ci gaba da yin kunnen uwar shegu da damuwar da Amurka ta sha nunawa game da wannan al'amari na mamayen yankunan Palestina wanda Isra'ila ta yi tun shekarar 1967 wato shekaru 50 da suka shige kenan. Jami ya ce a yau akwai irin wannan gidaje kamar 1900 na Yahuda da aka gina a cikin yankunan wato su Palestinawa musamman bangaren gabas na kan iyaka da ita Isra'ila da kanta ta girkata. Roth ya ce ba abin da bamu yi ba, abin da kawai muke da tabbaci akai shine duk kokarinmu ya ci tura. Wannan matsayin da Amurka ta dauka jiya ba a dade ba nan take ya fara samun mummunar suka daga ita Isra'ila da kuma masu goyon bayan ta na dukkan manyan jami'an siyasa Amurka da ke da wakile a majalisar dokokin Amurka. Harrison suna bayyana shi da cewa mataki ne na cin amana ita Amurka ta yi wa Isra'ila. Jakadan Isra'ila a cikin majalisar ta dinkin duniya Danny Denon wanda ya bayyana matsayin na Amurka da cewa abun kunya ne. Yace Isra'ila ta san wato ta saran za ta sami daurin gindin Amurka kamar da ta saba sai kuma ga shakan bata zo ta faru ba. Kashin ta dai mutanen guda biyu da suka saci wani jirgin fasinja na kasar Libya sun mika kawunan su ga hukuma bayan da suka juya akalar jirgin zuwa kasar Malta inda kuma suka saki dukkan mutanen da ke cikin sa a cikin war Prime Minister Malta din Joseph Muscat. A sakonin Twitter da ya ta cillowa, Prime Minister din ya ce barayin jiragen sun saki wato sun saki kashin kashe na mutanen da suke garkuwa da su duk da kafin su mika kansu ga hukuma. A can da sun fara suke mata da yara kanana ne kawai kafin kashin ta dai suka ce kowa ya tafi abin sa. Yan sanda sun ce sun samu gurnuci guda biyu da wasu bindigogi a cikin jirgin koda yake Prime Minister Muscat ya ce binciken da aka gudanar ya nuna cewa din na bugi ne. Su dai barayin jirgin sun so su je birnin Rome ne da farko na ƙasar Italiya da ma da aka gaya musu cewa jirgin baya da isasshen man da zai kai su cikin Rome suka ce to a je Malta.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotanmu na farko zai yi magana a kan shirin samar wa ƙananan yara ingantaccen abinci ne a arewacin Najeriya domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa. Rahotanmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin ba da tazarar haihuwa tsakanin haihuwa da kuma kula da lafiyar yaran da ake reno. Shima rahotonmu na uku zai yi mana magana akan ci gaba da gudanar da rigakafin cutar shan-inna a jihar Bauchi. Yayin da rahotonmu na hudu zai yi mana magana akan nasarar da aka samu a jamhuriyar Niger yayin gudanar da rigakafin wata-wata na cutar polio a cikin wannan wata na Disamba na shekarar 2016 da muke bankwana da ita. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Ayye
na samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya wato WIN ya ce ya samar da sabon daftari na tsawon shekaru 5 akan irin abincin da ake baiwa yara ƙanana ɗan ƙasa da shekaru 5 a kokarin shawo kan cutar tamowa a tsakankanin yara. Muhammad Salisu Rabiu na dauke da cikakken rahoto.
Shugaban shirin na ƙasa Dr. Muhammad Liman ya yi ƙarin haske akan nasarorin da shirin ya samu a shekaru 4 da suka yi suna aiki yayin wata ziyara da ya kai jihar Katsina.
A cikin shekaru 4 nan lalle an samu ci gaba kwarai da gaske, domin kafin wannan lokaci an samu yanayin da cewa yara suna cikin wani hali mummuna wajen mace-mace da kuma yawan cututtuka musamman dangane da wannan cuta. Kamar yadda muka sani, cutar tamowa tana da alaka kai tsaye da mace-macen yara. Kusan kashi 50 da yara suke mutuwa na ƙasa da shekara 5 ana danganta shi da wannan cuta din. Ko da ko a ce cuta ne ta shafi amai da gudawa ko kuma zazzabin cizon sauro ko kuma pneumonia, kuma kowane irin cuta da ke shafa wannan yaran yana da alaka da cutar tamowa. To da haka samu wannan shiri kwarai da gaske ya nuna alaman cewa lalle inda za a mai da hankali wajen yaki da cutar tamowa za a samu raguwar mace-macen yara musamman a wannan ƙasa tamu da kuma wannan jiha ta Katsina. To alhamdulillahi tunda aka kawo waɗannan tsare-tsare wanda fannoni ne daban da suka hada shi kansa samar da magunguna ga yaran da suka samu rashin nasara suka fada cikin wani hadari na cutar tamowa da kuma yaran da an haife su amma Allah ya kare su ba su fada cikin wani hadari ba, domin kada su fada su kuma akwai kyakkyawan tsari da aka kawo musu na rigakafi. Ana bada bayanai a iyaye mata da mazaje da dukkan masu ruwa da tsaki domin a tabbatar cewa yaran nan sun samu ingantattun abinci wanda ya hada da shan nonon uwa zalla daga haihuwa zuwa wata 6 da kuma samun da ingantattun abinci har zuwa jariri ya kai shekara 2. Banda wannan ana wayar da kan iyaye musamman kakanni waɗanda suna da kyakkyawan ƙarfi wajen tabbatar da cewa sun yadda ta kuma ayi amfani da irin waɗannan bayanai da iyaye suke samu, domin sau da yawa zaka ga cewa ita uwa in ta haifi yaro musamman haihuwa na farko ko na biyu ba ta da wani dama da za ta dau decision ko akan me yaro zai samu ko kuma me yaro zai ci ko me yaro zai sha. To don haka ake hadawa da kakanni da dukkan waɗanda suke da ko ruwa da tsaki wajen tabbatar da cewa yaro ya samu wannan ingantaccen abinci.
Wani irin dabaru kuka assasa na ganin dorewa wannan shiri koda bayan kun tafi?
To alhamdulillahi dama kullum abin da muke faɗa idan muka kawo irin wannan shiri tallafi ne su kasashen nan suke badawa domin a taimakawa gwamnati ta yi bada abin da ya kamata ta baya al'ummanta. To daga ciki mukan ga gwamnati cewa lalle wannan mun kawo shi ne domin mu tallafa abin da gwamnati ya kamata ta yi. Don haka gwamnati dole ta ƙara ƙaimi wajen tabbatar da cewa ta samu kyakkyawan yanayi na bayar da waɗannan ayyuka duk da suka hada da samar da magunguna da horar da ma'aikata da kuma ma wayar da kan al'umma musamman wajen rigakafi.
Dr. Muhammad Liman, shugaban shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya kenan. Na zanta da wata uwa da ta kai jaririnta cibiyar kula da masu larurar tamowa ta garin Bugaje da ke karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina.
Zainab Rabilu.
Me kawo ki wannan cibiyar shayar da magunguna?
Kawo da yarinya da na yi.
Me ya samu yarinya?
Ta kam da tamowa.
Kwana nawa kuna ansar magani a nan?
Sati 8 an sallame ta.
Kin ga nasara abin da kika zo nema?
Eh, alhamdulillah gaskiya na ga canji.
To ana koyar da yanda za ku ciyar da yaran nan abinci. Wannan ilimi ya shige ki yanzu?
Eh, tabbas ya.
Ana dai gudanar da shirin a jihohin Jigawa da Katsina da Kebbi da Zamfara da kuma jihar Yobe. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya.
Bayar da tazarar haihuwa tsakanin haihuwa na ɗaya daga cikin dalilan da masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa na ƙarawa mata masu haihuwa lafiya tare da abin da suka haifa yayin reno. Sai dai duk da alfanun da irin wannan shiri ke ɗauke da shi, har ya zuwa yanzu ana samun turjiya musamman a arewacin Najeriya. Ko wasu dalilai ne ke kawo tsaikon rungumar shirin? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto.
Dr. Yamuna, wadda likitar mata ce a asibitin Rashid Shakone da ke jihar Jigawa.
Har yanzu akwai misinformation ko kuma ta ji wata ta yi kaza ta samu matsala, to sai wannan abin sai aika fadarsa aika kan bamashi. Na tajin mata da dama suna cewa ICD yana sa kansa, waɗansu su ce a'a, lani yana sa kiba, wasu su ce yana sa jirkicewa al'ada. to amma ba ta tsayawa su fahimci cewa babu zancen kansa a cikin magungunan da suke family planning har yau ba wanda yake tabbas method na plan za yana kawowa kansa to amma IUCD wanda ba shi da wani alaka da kowane irin tsiro an ce yana sa kansa wanda suka haihu da dan dama sun fi zuwa su ce ai mutu saboda wahalhalu
daka wani lokacin sai kiga mace ta haifi da goma kuma kullun idan ta haifi yaron nan sai kiga wahala take sha tukunna kafin lafiyar ta dawo yanda ya kamata idan kayi mali a ce ta je ta yi tsarin iyali yana da amfani da sauran su sai kiga suna maganar ai ni so nake na gama haihuwa ta da sauri yanda zan yi sai dai in kalli ƴaƴana na huta shin irin wannan tsarin da suke daukowa kansu yana da amfani a gare su ko kuma akwai cutarwa a ciki
gaskiya akwai cutarwa sosai dan da yawan su suna ta samun matsaloli daga haihuwar ta fara nisa ina ganin kuma hada fadakarwa wanda take banda ta gidan radio a ce one on one a samu wadda take da irin wannan ko kuma ta zo asibiti wani abu ya kawo ta ko tun awon ciki a zaunar da ita ai mata bayani dalla-dalla a ce to kin ga haihuwa ta kaza kin yi kaza a haihuwa ta kaza kin yi kaza ga dalilin da ya kawo kaza da kaza nan misali ko a satin nan da ya wuce da akwai da na gani ne irin wannan da na zauna ne mata bayani na nuna mata dalilan da yasa take ta zub da jini daga haihuwar ta ta biyar gashi ta yi wajen takwas tara to ta fahimta kuma ta yarda kan cewa ya kamata ta tsaya da haihuwar haka ta kula da wanda Allah ya bata wanda ta haifa ai shi kanshi addinin bai yarda ka kai kanka ga halaka ba
to ko a mahangar addinan ya batun tazarar haihuwar yake akan wannan batu mun tattauna da malam Abdullahi Salihu Aikawa
akwai tazarar iyali akwai kuma kayyade haihuwa waɗannan su ne fuskoki guda biyu waɗanda ake ta tattaunawa a kansu malamai suke ta ƙarin haske na farko kayyade iyali shine ma'ana kayyade haihuwa wannan a shari'a haramun ne wannan shine abinda malamai suka tafi a kansa haramun ne amma tazarar iyali bisa larura shari'a ta halasta haka ko dai saboda larurar ita mahaifiya idan ya zama cewa in ta dau ciki a wannan lokaci lafiyarta za ta shiga cikin hadari ko kuma za ta iya rasa ranta ko kuma yaron da take shayarwa zai iya shiga cikin larura ta rashin lafiya ko kuma zai iya bayuwa zuwa ga rasuwarsa ko kuma waɗansu dalilai wanda masana likitoci amintattu suka tabbatar cewa in mace ta samu ciki a wannan hali za ta shiga cikin hadari don haka shari'a ta yi rangwame ana iya samun tazarar haihuwa
Halimatu Abdullahi Sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A jihar Bauchi kuwa ana ci gaba da rigakafin cutar shan-inna ne ga ƙananan yara domin kawar da cutar kwata-kwata musamman daga Najeriya. In ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
An ƙaddamar da rigakafin cutar shan-inna a jihar Bauchi da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa.
Ba wanda ne ba ne illa a sanar da kuma ga wata kafa da aka sanar da al'umma kamar da kafar yaɗa labarai saboda daga gobe ma'aikatanmu za su fara shiga gida-gida suna rana allura ta polio da ake digawa yara a bakinsu. Ba komai ne jawo wannan ba wannan shi ne na hudu abin da muke kira outbreak response. Saboda mun samu outbreak na wannan cuta a jihar Borno kamar yadda muke tafiya kullum Najeriya ta kusa a ce ta fita daga cikin kasashe da suke da wannan cuta sai gashi mun samu yi kes guda hudu a Borno state saboda haka mu kuma sauran jihohi muke ta kokari mu ga da ita kanta jihar Borno an ci gaba da kana allura saboda kada wani abu ya yaɗu zuwa namu jihohi shi yasa muke wani abu da rasuwa gobe har zuwa ranar talata za a shiga gida-gida ana digawa yara wannan ita allura ta polio da can baya ana irga dubbai ne wanda zaka sun kamu da wannan cuta a Najeriya ko a shekara aka zo ana irga ɗaruruka aka zo ma har a ce an shekara ɗaya an shekara biyu babu wannan cuta to ashe an ci gaba in ban da wannan rigima da muka samu na tashin hankali a Borno yanda ya zama ba a iya shiga wasu dunguna saboda haka ne abin hannu abu bai dan koma mana baya saboda gudunar da cutar Najeriya amma da an fara irga watanni ne maza a ce Najeriya ta fi da cikin wannan to an samu ci gaba sosai kuma mu a nan jihar Bauchi yanzu mun wuce shekara uku babu wannan cuta ta dogon ciki. So muna samun haɗin kai kuma da ci gaba wajen ita wannan abuwa don kowane ramu za a yi ta gwamnatin jihar Bauchi tana bubbasa sosai a cikin jihohin da suka fi ba da kai muna da kan na gaba. Kuma kowane ramu za a yi muna samun fiye da kashi 100 na abin da ya kamata a ce yara da muke kawai. Saboda an ka dubi yawan yaran da muke kawai yanzu haka nan muna tafiya na ba 2.2 miliyan cutar. Miliyan 2,200. Amma asalin abin da yake population na Bauchi state wajen miliyan 1,800. Amma saboda wannan da tashi hankali akwai mutane da yawa da suka shiga Bauchi state. So sai muka samu cewa an muka fita round ɗin muna bugawa yara wajen miliyan 2,200 kowane round. So mun samu dai more than 100% coverage. Sannan kuma saboda shigansu yayan gari yadda muka samu ɗan kirjiya sukan je su su yi tattauna da masu gidaje kuma muna samun haifar da wani abin kowa ya ba da yaransa amma duk da haka muna da ɗauki da hankalin iyaye ci gajiyar wannan shiri da kuma ita gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin tarayya da suke kokari da su partners na wasu WHO UNICEF suke ta hoɓasa suke cewa an kawar da wannan ciwo sun ba da yaransu amma su zan su tsira da wannan cuta mai nakasanta.
Akwai wasu matakan da kuke ɗauka ne daga boda tsakaninmu da ita mai korona ɗin?
Kwarewa akwai abin da muke kira special teams wanda muna tura su tasha-tasha wanda duka boda da suka tura da can daga ta tsaya in muka ga da yara da ya kamata musu wannan daga musu wannan allura muna daga musu yanzu haka mun rubuta wa shi sakataren gwamnati saboda mu ba da mun rubuta wa sojoji directly. Mun rubuta masa muna so ya yi magana da su kuma sojoji duk wani checkpoint da yake a kullum daga ta can za mu sa teams mu zanna tare da su mun zo mun huta ta fito ta zo checkpoint za mu duba a cikin mun ga da yaro da ya kamata a wasu wannan allura kafin ma ya shigo nan mun daga masa yanzu aka daga da sanin wajen sakataren gwamnati kuma na san sai abin da ya dace rubuta ma hukumar sojoji don su ga teams mu su zanna a checkpoint don ga wannan aiki na allura product duk wannan strategies ne kuma innovations ne wanda mu muke zama mu kirkiro saboda mu tabbatar cewa ba mu bari wannan saboda kullum daga cikin ana fitowa ana zuwa saboda Bauchi cikin ikon Allah mun samu zaman lafiya a cikin North East ba wanda ya kai mu zaman lafiya saboda kowa yana son yadda zai zama lafiya to mutane da yawa suna fitowa da Bauchi suna shigowa kuma babba abin tashi haka da shi ne an yi testing ɗin mutane lafiyayye kuma an same su ɗauke da wani virus a cikin gaba to da kaga za ka yi ganin mutum lafiyayye ya shigo maka amma kuma yana ɗauke da wani virus wanda zai zo ya haɗa to da haka sai dan mu daɗa kokarin mu tsaftace muhallinmu mu tsaftace kawunanmu kuma mu tabbatar cewa yara mu suna haɗu.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jamhuriyar Niger, nasarorin da aka samu ne wajen ci gaba da yin allurar rigakafi ga ƙananan yara domin kare su daga kamuwa da cutar shan inna wanda ya gudana a watan nan na Disamba na shekara 2016, shekarar da muke ban kwana da ita. Shuaibu Mani na ɗauke da rahoto.
Sakamakon shawarar rigakafin cutar shan-innar ta gabata a cikin wannan watan Disamba ta haifar da abun a zo a gani da kashi 103 cikin 100 na yawan ƙananan yara suka amfana da ita a cewar Dr. Idika Lawa, kwamishinan kiwon lafiya na jiha.
Alhamdulillahi an yi aiki. Aiki kuma sai a ce yayi tunda gurin da anka cimma don gurin da aka tasamma an kusa. Me yasa nace an kusa? Ba ni cewa ba a cimma ba amma dai an kusa. To banda wannan mun dan samu dan akasi kasa yanzu lokacin kaka Hillami sun fara sabkuwa daga arewa. Can da baka san da wanga gidan Bihilla ce ba sai ka zo wurin fasa sai ana taya sai ka gane su. Wasu da yawa an yi tsallace su shi ya kawo muna dan cikas kada amma lalle aiki ya tafi daidai kuma muna da sakamako mai kwari wanda har mun samu yawan yaro 27,000 sama ga abin da mun kai wancan wata zama da an hada da bada maganin zuwa ciki da bada maganin wannan vitamin A ya sa aikin yayi nauyi to da yake wanga karon babu wannan kaga abin sai dan tare da sai aka samu heye da wancan wannan aka samu
akalla kashi nawa aka samu na yaran da suka samu wannan shusha
mun samu kashi 103 a cikin 100 kenan har mun dan zarta kamar mizani ne duk ake dauka shi kasa wannan aga har ana wucewa da akwai baki da akwai ma anka samu yanzu da akwai duk suka sa ana samu hiya da anka kuma da akwai yara ka san wani bi ga rasko na shekarun wani mai shekara biyar wanda ya cika da kwana ɗaya kwana biyu mai za a yi sai a dauke shi da cikin shekara biyar kaji abin da ke sa wani bi ana danzarta
wannan zai ci kinan kun kusuta mu burin ku
eh mun kusuta mu gurin mu radda mun kaga kowa ya yarda da shaushawa ya san umhaninta ya bari an yi ba tare da an kawo cikas ba ko da amma 100 bisa 100 inda akwai wasu annaba su kara cigaba da kawo cikas to ba mu ci amince mu guri amma radda mun kaga an yi shaushawa kowa ya yarda ita ya bari an madiyan shi an samu kariya to ran nan mun ci mu guri 100 bisa 100
a gun wannan taron da biyu tar shaushawar ga kan tushen inna ya gama hukumun bariki da gargajiya mabiya adane daban-daban kunjoyi masu da shuni yadda za a cin nasara nan gaba ga ita wannan shaushawa sai dai Dr. Idikalla ya kawo tsokaci ga masu kin wannan shaushawa
saboda har yanzu aka samu balentana a nan garin Maradi wasu wanda ba su yarda ana wannan shaushawa ba su yarda kaga kamar ba su gane komai ba wannan abu sai mu ce dai kawai Allah da ya taimaka Allah ya shirya su kuma ana ci gaba da jawo hankalin mutane su gane abin da aka nuhi in kai kana da haƙi bisa iyalinka iyalinka suna da haƙi bisa gare ka makwabta suna da haƙi bisa gare ka masu gari suna da haƙi bisa gare ka maya su ƙasa suna da haƙi bisa gare ka tunda duk abin da ya same ka zuwa kai kai koki to don me da kai zaka bari abu ya taso da gare ka su ba su da ninci su kai ku ko ta nan an ka dauka babu wata warza daukuwa warza a ce a ga abin da ba na so ai in abin nan na da illa in ma cutawa ce duk garin ga ya cuta mun kuwa kadi man ka kana kai zan kai kadai ba a cuta man ka ba ka zamna kai rikon kai tsaron garin ba shi ba to wannan kuma ba abu bane wanda zai haifa muna da idanu bai kamata ba ma'aikanta su ce ga abin da za a yi shugabanni su ce ga abin da za a yi a ce a ba a yin haka nan ba su yiwa su dauko abin da ba shi ba su ce a tai a mu kuma mutane tunda su ma rantsatsu ne kenan mutane su duru lissahi bisa ga wannan muna kiran su jawo hankalin su su dan dora la'akari da abubuwan a dora taka tsantsan
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani daga Jamhuriyar Niger Ibrahim Alfa Ahmed gare ka
masu sauraro kwata kwata abin da zamu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Sahilu shugabannin kasashen Afirka ta yamma dai sun yanke shawarar cewa za su yi amfani da karfin soja su cire shugaban Gambia Yahaya Jammeh daga kujerarsa ta mulki idan ya ki sauka daga kanta a watan Janairu mai zuwa bayan kayan da ya sha zaɓen da aka gudanar a can kwanakin baya. A jiya Juma'a ne shugaban kungiyar tattalin arziki ta Afirka ta yamma ta ECOWAS Marcel D'Souza yake gaya manema labarai cewa kungiyar kasashen Afirka yanzu haka ta riga ta girke rundunar sojojin da za ta yi wannan aikin idan ya hakan ya wajabta. Shugaban da aka yi sai ce sun gita shugaban na Gambia wa'adin ya sauka daga mulki in Allah ya kai mu ran 19 ga watan Janairun sabon shekara idan ba haka ba kuwa za a tura wannan rundun soja ta yi ta abin da shi D'Souza ya kira cika aiki. D'Souza ya ce kungiyar ECOWAS ta zaɓi ƙasar Senegal domin ta aiwatar da wannan ƙudurin na mamaye Gambia da sojoji ƙasar da ita Senegal ɗin ta zagaye ta a ɓangarori har guda uku. Wani faifan bidiyo na kungiyar ISIS da aka sako jiya Juma'a ya nuna mutumin nan da ya yi amfani da wata babbar mota wajen kai farmaki ranar Litinin da ta wuce a Jamus yana magana yana kira kan a ƙara ƙarfi wajen kai irin hare-haren waɗannan da ya kai a ƙasashen Turai ɗin. Yanzu haka hukumomin na Jamus suna ƙoƙari su gane idan shi wannan matashin mai suna Anis Amri ɗan shekaru 24 da haihuwa wanda 'yan sanda suka bindige shi jiya a Italiya lahira ko yana aiki ne shi kadai ko kuma tare da wasu mutane.
Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.